الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشأكو قوتا جماد الآخرة شكرا تدبو إيدة دريه أودة تلاتين دترا باين هجر مزان الله صلى الله عليه وسلم دغ مكة زوى مدينة wanda kuma shine daidai da 1 ga watan March shekara ta 2018 miladiya zamu ci gaba da karatu ne a cikin littafin na Riyadus Salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kansa da rahama idan ba manta ba wancan sati mun shiga sabon babi ne باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية باب زي بياني جمد وجبتن يوا شوا قبلني بيايا تكن أبن ديك باسابن ألابا لكما هرم تن يمس بيايا تكن أبن ديك ياكي قسابن ألابا لكما سركي ومن كان تهدي سيدة داما yanzu zamu tashi kan hadisi na 7 insha Allah ta'ala balaiti wa an abi hunayda tawail ibn hujr radiyallahu anhu qala sa'ala salamatu ibn yazid al-ju'afi wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya nabiy Allah ara'aita in qamat alayna umara'u يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا wannan hadisi kamar yadda muka ji shi an karbo shi daga Abi Hunayda sunansa na gaskiya shine Wa'il ibn Hujr yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace sa'ala Salmatu ibn Yazid al-Ju'afi ɗaya daga cikin sabai mai suna Salama ɗan Yazid al-Ju'fi ya tambayi manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa qala yace ya nabi Allah ya annabin Allah ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum me kake gani idan shuwagabannin mu suka miƙe suka tashi suna tambayar mu haƙƙin su da yake kan mu mu basu ويمنعونا حقنا a lokacin su kuma sun hana mu haƙƙin mu da yake nasu ne namu ne akan su fama ta amuruna da me kake umarta mu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin nufi shugabanni su buƙaci mabiya da su musu biyayya akan abin da yake haƙƙin su ne doka kaza da aka sa shugabanni su ce abi abin da suka sa a guje kaza su ce abi to amma kuma duk abin da yake haƙƙi ne na mabiya su kuma ba su soke shi ba duk abin da ya kamata a ce an yi wa mabiya su kuma ba su yi ba to shine sahabbin yake tambayar manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya manzon Allah idan irin wannan yanayi ya kasance me da me kake umarta mu fa a'rada anhu sai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kawo da kai gabarin sa kamar manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi baya san tambayar saboda tambaya ce da za ta iya bude kafata barna idan aka bada amsa a shi wanda yadda shi wanda ya tambaye yake so thumma sa'alahu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sanan shi wannan sahabi da bai hakura ba sai ya ƙara tambayar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah shugabanninmu suna tambaye mu haƙƙin su da yake kanmu mu kuma sun hana mu namu haƙƙin da me kake umurtar mu ya manzon Allah sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce isma'u wa ati'u ku ji sannan kuma ku bi ku ji abin da za su gaya muku ku kuma biyayya game da umarnin da za su ba ku fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltu saboda abinda aka dora musu na haƙin ku yana kansu kamar yadda kuma abinda aka dora muku nayi musu biyayya yana kanku kowanne ɗaya daga cikin ku Allah madaukakin sarki zai tambaye shi game da haka wannan hadisi rahu muslim imam muslim rawaito wannan hadisi to idan muka kalli wannan hadisi da kyau zamu ga shi ma kusan irin hadisin da suka gabata ne a baya dukkanin su hadisi ne da suke nuna mana wajibcin yi wa shugaba biyayya da kuma haramcin saba masa da kuma yin fito na fito da shi sawa'un wannan shugaban yayi abinda kai kake gani ya maka dadi ko kuma yayi abinda kake gani ya bata maka rai idan muka kalli wannan hadisi da kyau zamu ga wanda ya tambaya ya fito karara ya bayyana wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin matsalar da mu take damun mu a yau abin nufi shine duk wani haƙƙi da yake namu ne wanda ya kamata a ce shugabannin mu sun mana shugabannin mu ba sa mana shi duk abin da ya kamata a ce an yi domin a tallafa wa al'umma a rage musu raɗaɗin zafin rayuwa ba a yin sa duk wata a sekta da ka duba duk wani bangare da ka duba na rayuwar dan adam wanda zai ja masa cigaba babu idan ka duba ruwan sha mai kyau ba ko da shi ake samun sa ba wutar lantarki babu magunguna da za a samar a asibiti wanda za a sha babu asibitocin ma sun yi kada titi mai kyau babu makarantu wanda za su bada ilimi mai kyau babu duk wani abu da ka duba ya kace babu abinda ake samu bai kai kashi biyu cikin goma na wanda ake bukata ba to kuma a lokacin shugabanni abinda suke jira shine duk dokar da suka sa a ƙasa ya kasance mabiya sun bi duk abinda suka gindaya ya kasance mabiya ba su tsallake wannan abinda suka gindaya ba to kusan kwatankwacin wannan yanayi shi muke ciki a wannan ƙasa tamu to wannan sabi irin tabbaye wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kamar mai saurare zai ɗauka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai ba shi lasisin ya bijire ko ya yi tawaye ko abin da ya kama da haka amsar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba shi shine a duk abin da shugaba zai gaya maka ko da ya take maka haƙƙin da yake naka ne ka ji sannan kuma duk umarnin da zai baka ka bi ma'ana ko da shugaba yana ka naka haƙƙin kai ka ba shi nasa haƙƙin wannan shine kai abin da yake kanka saboda abin da Allah madaukakin sarki ya dora masa ne maka adalci ya saban maka abubuwan da su taimake ka wajen gudanar da addinin ka lafiya da kuma tafi da rayuwarka cikin kunci haka yi da limana dole ne wannan a kansa yana kansa sannan kai ma kuma a gefe daya abinda Allah madaukakin sarki ya dora maka na kai masa biyayya yana nan a kanka dole ne wajibi ne sai kai to na daya baya sauke na daya ma'ana idan kai ka bada naka haƙƙin shi bai bada nasa ba to kai ka kafuta wajen Allah madaukakin sarki Allah shi zai tambaya idan ya ba da nasa haƙƙin kai baka ba da naka ba to shi ya fita kai Allah madaukakin sarki zai tambaya idan kowanne ya gaza ba da nasa haƙƙin kuma kowanne sai Allah ya tambaye shi ina fatan fahimta ko da shugaba yana zalunta kada ka fake da wannan cewa tunda zaluntar mu suke wallahi ba zan yi biyayya ba duk wata roka da aka sa ta ƙasa ba zan bi ba wannan kuskure ne ba daidai bane kai ka sauke naka haƙƙin da yake kanka ka nemi naka wajen Allah madaukakin sarki game da zamu zo makaranta hadisan da suke gaba irin waɗannan haƙƙoƙi haka suke tafiya yanzu misali kamar haƙƙin da yake tsakanin uba da ɗansa haƙƙin da yake tsakanin mata da mijinta haka suke tafiya idan uba yayi wada abin da baya so wanda shi a zahiri ɗan yana gani kamar ubansa ya cutar da shi to wannan cutarwa da uba yayi wada ba za ta ba wancan ɗan lasisi ne saba mahaifinsa ba idan ya haka sai Allah ya kama shi ina fata an fahimta irin wannan abubuwa da yawa suna faruwa a rayuwar mutum da kullun. Mahaifi zai yi birris da dan sa abubuwan da ya kamata ya masa na yau da kullun ba zai masa ba. Ana nan ana nan dan ya taso ya zama wani ya samu duniya ya zama wani hamshaki. To sai ga shi kuma yace a lokacin zai dauki fansa akan mahaifinsa. Sai yace wallahi ba zai kula da shi ba duk abin da ya dace daya mahaifinsa wallahi ba zai masa ba. Biyayya ma yadda ya kamata ba zai masa ba. Magana ma ina magana da shi sai ga kamar magana ce da ake tsakanin aboki da aboki ko abin da ya kamata ka. To wannan kayasa ne cewa abin da ya wannan sabon Allah ne kuma wallahi sai Allah ya tume shi a matsayin wanda ya aiwatar da sabon da abin da malamai suke cewa al-uquq sabon iyaye. Shi abin da mahaifi yayi ka barshi Allah madaukakin sarki zai kama shi akan abin da yi, amma kai abin da yake kan gani masa biyayya wallahi sai kai in ba ka ba sai Allah ya tambaye ka. Haka nan ita ma mace a ɗakin mijinta idan miji ya kasa sauke nauyin da ke kan sanata to kada ta manta fas wannan biyayya da take kanta wajibi ne bata sarai akan ta ba har yanzu za ta masa biyayya gwargwane da shari'a ta bada dama a biyayya ba za ta ce tunda baya min kaza yana zalunta tana min kaza wallahi shi ma haƙƙin sa kaza ba zan bashi ba abu kaza da nake masa shi ma ba zan masa ba idan ta haka ta saba Allah madaukakin sarki ina fatan fahimta fa innama alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum kowanne akwai abin da aka dora masa kowanne babban abin da zai sauke abin da Allah madaukakin sarki dora masa shine gabatar da abin da Allah ya umarce shi ki abin da miji ke ce ki koda ki hana ki naki Allah madaukakin sarki wallahi ba zai bashi ba zai kama shi kuma zai tume shi akan wannan abin da zai miki yi miki amma ke naki fa da kika yi shikenan kin fita sai ki tashi firi da tashi kiyama in Allah madaukakin sarki ya so yadda amma sai ke ce to tunda ya kase mu abu kaza wallahi ba zan masa abu kaza ba tunda bai mun abu kaza ba wallahi ba zan masa abu kaza ba ai mun yana rama wannan kuskure kowanne daya daga cikin ku sai Allah madaukakin sarki ya kama shi Allah subhanahu wataala ya samu dace. Hadisi na gaba wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi wa an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga Abdullah dan Mas'ud yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace innaha satakunu ba'di afaratun wannan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake ba sabon labari shekara 1430 da wani abin da suka wuce yake gaya musu cewa innaha satakuna ba'di afaratun hakika zai kasance bayana bayan shudewa ta bayan na tafi za a samu fifitawa shugabanni su rinka fifita kansu akan ku shine afaratan din wa umurun tunkirunaha da al'amara da ku za ku rinka inkarin su a zahiri kun san ba abubuwa bane da suka dace wanda shugabanni suke aikatawa kidi za ku ga abubuwa na zalunci da fifita kai ga shugabanni kamar yadda muke bayani satin da ya gabata dukkanin wani abu mai kyau wanda ya dace a ci mutun ya rayu akan sa zaka ga talaka bashi da shi amma kuma sai ka samu shugaba yana da shi gidan da shugaba yake ginawa ya shiga ba irin naka bane motar da shugaba yake siya ya hau ba irin taka bace a hatta irin bankunan da suke zuwa su yi ajiya ba irin naka bane komai naka daban nasu daban wanda kuma yadda al'amari yake shine shi shugabanci wakilci ne abu ne da yake namu ne haƙƙin mu ne dukkanin mu gaba daya duk ƴan Najeriya mutum miliyan 100 da wani abin dukkanin mu na da haƙƙi akan sa to ba za ta yi a ce mutum miliyan 160 ko abin da ya kama da ka duk sun tafi sun ce su za su je su gudanar da abin da ya shafi mulki ba za ta yi ba so haka sai a yi wakilci wakilcin nan abin da yake nufi shine kai a matsayinka na wakili shine duk abin da ya shafi mu gaba daya za ka magana da yawun abin da zai cutar da mu za ka tsaya ko da za ka rasa mukaminka ka kare mu abin da zai amfane mu za ka tsaya ko da za ka rasa mukaminka ka jawo mana shi ba fa me ba ba wanda yafi amma wakilci ne muka tare muka tura shi muka ce je wakilce mu to amma kun ga sai reshe sai juye da mujiya idan ya je cikin lokaci kadan sai azurta kansa mu kuma sai ban mu a gefe sai ga duk abubuwan da ya kamata a ce talaka ya samu bai samu ba amma shi wancan shugaba a lokaci guda kuma duk abin da ya kamata mutum ya samu shi kuma ya samu to na wakilcin yake to wannan abin da manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ishara shekara 1000 da wani abin da suka wuce ɗaya ne daga cikin abubuwa na mu'jiza na annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi da suke tabbata a lokacin babu amma gashi annabi tsira da aminci tsaya tabbata a gare shi ya faɗa za mu gani kuma yanzu abin bai tabbata ba ya tabbata kowanne ɗaya daga cikin me yana gani kowanne ɗaya daga cikin me yana gani duk mutumin da ya hu shugaba kankace me ya hu shugabanci kankace me shikenan ya canza daga cikin mutane maganar sa ta canza tafiyar sa ta canza komai nasa ya canza saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ga sabon sa za ku haɗu da irin waɗannan abubuwa fifitawa da kuma al'amara da za ku rinka inkarin su ga shugabanninku qalu sai sabai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah kaifa ta'muru man adraka minna zalika da me kake umarta wanda ya riski wancan lokaci daga cikin mu idan Allah madaukakin sarki ya tsawaita ran daya daga cikin mu ya ga wancan lokaci da kake ishara zuwa gare shi me ya kamata yi suke tambayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mafitar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya basu ita ce mafitar da ya bamu gaba daya ita ya kamata mu rike gaba daya mu amfani da ita sai mu tsira kala sai manzon Allah ce tu adduna alhaq alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum annabi ya ce musu ku bada haƙin da yake kanku naku wannan haƙi ne yake kanku shine ku musu biyayya Allah madaukakin sarki ya ce ku bi su cikin abin da yake ba saba wa Allah ba to ku bi su ku musu biyayya cikin abin da bai kai kafirci ba ku bi su wa tas'aluna Allah alladhi lakum ku kuma naku haƙin fa sun toye muku sun hana ku ku tambaye Allah Allah zai kwato muku hayanku koda ba kwato anan ba akwai can ina fatan fahimta ba shikenan ba abinda manzon Allah ya gama ne kenan sallallahu alaihi wasallam wa tas'aluna Allah alladhi lakum sai ku roki Allah madaukakin sarki wanda yake naku to shi yasa wallahi dukkanin talakan da ya daga hannu yayi Allah isa wa shugabanni matukar abinda aka yi masa an zalunce shi da gaske wallahi sai Allah ya bi masa hakkin sa kuma to abinda galibi abinda shugabannin ba sa ganewa shine abinda nake gani kaga galibi mai irin mulkin da muke yanzu mulki ne na tenuwa shekara 4 shekara 8 mutun ya gama gaba daya ka samu dama abinda ya dace kai ba kai ba ka eba abinda kake gani kai akanka ka san ba haƙinka bane ba naka bane ba halak bane ka je ka ci ka boye ka tara ka taskance ka kai bankin can ko ina abin kuna kana da account ka je ka tara yanzu ka gama shekara 4 ka sauka to mu bashi ma lokacin da ka gama shekara 4 ka sauka sai kai na dama kaga abinda kai bai dace ba wannan abinda ka iba bai dace ba to tsakani da Allah mutum miliyan 10 ko mutum miliyan 100 ko mutum miliyan 2 ko 3 wanda haƙin sa yake kanka ya zaka da su wannan haƙi ne da ba haƙi ne yake tsakaninka da Allah madaukakin sarki kai da shi ba kowanne ɗaya daga cikin al'ummar da kake tare da su sai ya yafe maka an fahimta to ta za ka samu yafe waɗannan wanda ka zalunta haƙƙi kala biyu ne akwai haƙƙin da yake tsakaninka kai da Allah madaukakin sarki idan ka daga nu kai istighfari ka roki Allah madaukakin sarki sai Allah ya gafarta maka amma duk abin da yake zalunci ne akwai haƙƙin wani akai wallahi Allah baya gafarta wannan zalimin har sai wancan ma'abucin haƙƙin ya barrantar da kai daga wancan abin da ka zalunce sannan sai Allah ya yafe maka to idan maka gane cewa abin da kai bai daidai ba kana so ka tuba ka tuba tsakaninka da Allah to ga waɗancan ka zalunce su lokacin da akwai abin da ya kamata a ce an so magunguna ne asibiti an kawo ka karkatar da kuɗin ka sashi aljihunka wasu sun mutu wasu sun rasa kaza wasu rasa kaza saboda kawo wannan abubuwa akwai kuɗaɗen da ya kamata a ce an shigo da su an sai kayan amfani a makaranta an sai an yi gine-ginen ajujuwa an gyara ajujuwa ana karatu kamar yadda kowace makaranta ta kuɗi ake karatu cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ka karkatar da su ka shigar da su aljihunka titin da ya kamata a ce an gyara mutane suna tafiya cikin nutsuwa babu hatsari cikin kwanciyar hankali ka karkatar da wannan kuɗin an bar titin a haka wasu sun yi hatsari sun mutu wasu wani babar ɗinsa ya faci wani motar sa ta lalace a wajen ya ce Allah ya isa ka karkata ka sa aljihunka duk wani abin alkhairi da ya kamata a ce an yi ka sa rabi aljihu rabi kuma ka je an yi faci faci an gama shi kenan to yanzu kaga ya kamata ka tuba ya zaka yi kenan wajen waya ka je ka tuba shin gida gida ka nika bi kana sallama kana da Allah jama'a a yafe muku ya idan wani ya fito ya ce yafi maka wani kirkiri ya ce wallahi ba yafi maka ko kabarin ka yana cin wuta na'am na'am نعم to kaga me zai irin wannan me zai irin wannan saboda abin da na ga mana tun farko shine shi shugabanci da muke gani wallahi bala'i ne duk mutumin da ya san Allah madaukakin sarki duk mutumin da ya san Allah subhanahu wataala da irin abubuwan da manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya fada akan shugabanci wallahi mutum ba zai rinka marmarin shugabanci ba kuma da na fada karatun mu wancan ko mu wancan aji aka baka aka ce wallahi baka su bare shugabancin da za a ce mutum dubu karkashin ka mutum dubu biyar mutum miliyan kaza a karkashin ka duka kowa yana karkashin ka kuma ya kasance mutane sun shiga cikin wani hali wani irin bayani zaka yi wa Allah madaukakin sarki game da haƙƙinsu wani irin bayani zaka yi wa Allah madaukakin sarki talauci yau mutane yawa ba dan talaucin ya kamata a ce ya zo ba sai dan an kirkire shi ta karfin tsiya akwai hanyoyin da ya kamata a bi a wadata mutane amma ba amma an ki wasu ɗan kaɗan ɗan tsari sun eba kuɗin gaba ɗaya kuɗin zagaye yake haka yayi round haka yake kuma daga gare su ne zuwa gare su in ya ba wajen wannan wajen wannan zai ji talakawa kuma galibi haka mutum zai taso a talauci ya girma a talauci ya mutu a talauci dan sai ya taso a talauci ya girma a talauci ya mutu a talauci haka ake zuriyatun ba'du amin ba'du su kuma haka kuma sai mutum ya gama iban kuɗi gaba ɗaya sai ya je ya bi aikin hajji ya je aikin hajji ya zo ya gina masallaci ya zo ya kaza ya zo ya kaza shi ma aljanna yake so ya je shiga bayan waɗancan dubbannin mutanen da ya zai sa a cikin wani hali Allah ya kiyaye to annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya gama cewa mu dai a matsayin mu na mabiya mu ba da abin da yake kan na haƙƙi shine mu musu biyayya kada ka ce za ka fito na fito da shugaba kada ka zage shi kada ka ci masa mutunci kada ka zauna a majalisa ka rinka tsine masa albarka kai ma idan kai wannan wallahi sai Allah ya kama ka kai ma sai Allah ya kama ka babu wanda ya ce ka zagi shugaba kai masa biyayya daidai iyawa idan abu ya dame ka kace Allah ya isa haƙƙin ka ne wannan babu wanda zai hana ka ka roki Allah madaukakin sarki haƙƙin da yake ga manin shugabanni basu ban ba Allah ka wato mana kayan mu shikenan ka fita wa alaikum assalam wa rahmatullah ta shirya eh shine abin da ya kamata shine abin da ya kamata ma dama idan shugaba yana abin da bai dace ba kai masa addu'a ta shirya dama shine abin da ya kamata mummunar addu'a a ba ta dace ba bai kamata ba gaskiya bai kamata ba ai ai wa shugabanni addu'a gaskiya kuskure ne wannan na'am kuskure ne wannan Allah ya san budaci bai kamata ko da dan uwanka ne musulmi bai kamata kai masa mummuna addu'a bare shugabanni daya daga cikin magabata yana cewa idan da za a bashi damar addu'a guda daya mustajaba a ce ya yi ta Allah madaukakin sarki zai karba yace zai yi ta ne a kan shugaba saboda idan shugaba daya ya shiryu mutanen da suke karkashin sa gaba daya su ji dadi amma lokacin da kai addu'a ga mummunan shugaba ga shugaba mummuna guda daya kai da kai addu'ar sai ka shiga cikin wani hali saboda shiga cikin halin shugaba kai ma sai ka shiga idan shugaba ya lalace zai zalunce ku kai ma kana ciki ƴaƴanka za su shiga ciki matanka za su shiga ciki ƙannanka za su shiga ciki dukkan al'ummar musulmi za su shiga ciki to me abin amfanin ta hata da amfani kamar su addu'a shirya Allah madaukakin sarki ya shirye da su sannan kai kanka mu kan mai zuwa fara duba kanmu ai suna cewa kamata ku nuyi wallahi alaikum kamar yadda kuke haka ake ba ku shugabanni إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هكا الأبد يجي هي daga cikin manyan magabata Malik ibn Dinar yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa ana malikul mulk ni ne mamallakin mulki sai yake cewa zukatan shugabanni a hannuna suke idan kuka bi ni ku mabiya sai na sanya rahama a cikin zukatan shugabannin ku sai su yi muku adalci idan kuka bijire mun kuka dauke kai game da ambatona da biyayya gare ni sai in cire rahama daga cikin zukatan shugabannin ku sai su ta zalunta ku suna bi ta kanku suna wuce me yake faruwa yanzu nake faruwa kenan wannan asar din kamar yadda ibn abul izz al-hanafi ya kawo shi a cikin sharh ilmi tahawiyya duk dai Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya ce Isra'iliyya ce to amma dai kuma yana ga ma'anar tana da kyau babban abin idan ka kalla zaka ga halin mu ne yake mun na ƙasa daga cikin mu na can ƙasa idan ya samu dawa buri yake zalunci dan uwansa shi ma mutumin da yake sana'a ta can ƙasa mutum biyu suna yi idan ɗaya ya samu dama su yake zalunci wannan nabi to ta za a kuma ka zamanin shugaban da yake sama shi kuma zai ji tausayin ka wannan na ƙasa wani lokaci shi zai taso ya zama wani wancan ya zama wani wancan ya zama wani ina yawan buga misali wani muna hira da shi yake ce min wallahi shi a yanzu in ya samu dama a wani to wallahi sai ya sata ni da shi yake ga mai ce wallahi a yanzu in ya samu dama sai ya sata kuma a lokacin ya gama makarantar sai ya yi digiri din sai ya gama graduate ne a lokacin zai iya zama to duk fata muke kuma sai kuma gefe kana zagin shugaba Allah ya kyauta hadisi na gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ديس أن كربوش لك أبو هريرة ألا مألوكين سلكي كار مسيد دايتي مزان ألا تيراد أمنتي سكار تبتا أغريشيتي من أطاعني وان ديمون بيياني مزان ألا فقد أطاع الله حقيقة يا أيوة ألا مألوكين سلكي بييا ما يطيع الرسول فقد أطاع الله وانا أي aya ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya narka ta ko yawa yasa ta a cikin maganarsa wa man asani wanda ko duk ya bijire min ya saba min faqad asallaha haqiqa ko shakka babu ya saba wa Allah madaukakin sarki wa man yuti'i al-amira wanda yayi wa shugaba biyayya maji wannan kalmar sosai faqad ata'ani to haqiqa yayi min biyayya ni manzon Allah wa man ya'si al-amira wanda ko ya saba wa shugaba ya bijire wa shugaba faqad asani ni ya saba na fatan fimta wannan magana ce ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayuha magana manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda muka sani wahayi ce shi yake fada wannan dukkanin wanda yayi wa Allah biyayya yayi manzon Allah biyayya to Allah yayi wa biyayya dukkanin wanda yayi wa shugaba biyayya manzon Allah yayi wa biyayya sallallahu alaihi wasallam dukkanin wanda ya saba wa shugaba kwa wa ya saba wa manzon Allah ya saba ina fatan fahimta saboda haka irin waɗannan abubuwan mu rinka daure zuciya mu kada ka kalli shugaban da yake zalunta ka kalli manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi Allah madaukakin sarki ya turo maka ya kawo maka addini bansa shine rabo saba masa tabewa ne to kalli biyayya da kake shugaban ka matsayin bin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fatan fahimta babban abin da shugaba zai kafa jidai masa shine ya saba wa Allah madaukakin sarki daban kamar da muka ji a cikin hadisan baya dukkanin inda shugaba ya kawo saba wa Allah madaukakin sarki to babu biya babu biya a tattare da shi shi yasa ba mu taba samu a tarihin magabata ba an samu wasu daga cikin sahabbai ko tabi'ai ko wanda suka zo bayan su sun ba da fatawa ko su akan kansu sun fito sun yi jagora a saba wani shugaba ba a samu wannan ba hasali ma kada ku manta lokacin Uthman dan Affan na ba mu labarin satin da ya gabata abinda khawarij suke masa khawarij suka hana sayyidina Uthman fitowa sallar jami'i su suke shiga su suka rada limamin su yake shiga gaba yi sallah sayyidina Uthman bai taba bada fatawa akan kada abi sallah ba aka zo aka tambaye shi yace ku bi shi sallah babu komai lokacin Hajjaj bin Yusuf Thaqafi kowa san waye Hajjaj lokacin Sa'd bin Abdullah dan Umar duk suna bin sa sallah kowa ko a cikin mai san waye Abdullahi dan Umar yana bin sallah wanda kowa ya san Hajjaji azzalimi ne daga cikin azaliman ma mafiya zalunci a cikin shugabanni amma Abdullahi dan Umar yana bin sallah kuma bai taba bada fatawa cewa a bijire masa ba ko a fito na fito da shi idan ka sako kasa kasa Imam Malik shugaba ya kama shi a lokacin sa an daki Imam Malik duka sosai duk taron almajiran Imam Malik da mabiyansa a garin Madina bai tara sai ya ce mu je mu fito na fito da shugaban nan ba Imam Ahmad dan Hanbal shi ma haka an kawa shi an dake shi an daure shi ma a jikin alfadari an ja shi a kasuwa an zagaya da shi ana dukansa da bulala Imam Ahmad Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a akan ya bada fatawa
akan abin da yake na aqida aka mai wannan wulakancin amma imamu Ahmad tare da almajiransa da mabiyansa har a lokacin kiran sarkin ko kuma shugaban lokacin yake a matsayin amiral mu'minina bai kira wani bai kira cewa ai masa bure ko ai fito na fito da shi ko ai masa ba wanda idan ya ce a lokacin za a yi amma bai ba saboda ka manhaji na ahlus sunna wal jamaa shine ba a fito na fito da shugaba koda shugaban nan ya zalunce ka koda shugaban nan yayi maka abin da kake gani bai dace ba hadisan bayan mun karanta ai annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace zaka bi shugaba a cikin kunci da kuma me da kuma yalwa a cikin nishadi da kuma me lokacin ki duk zaka bi shugaba irin wannan hadisai su ya kamata ran a gaya mutane su fahimci muhimmancin shugabanci shugabanci wata siffa ce ta Allah madaukakin sarki yake ara dan adam ita to bai kamata mutum ya rinka fito na fito da wanda Allah madaukakin sarki ara masa idan ya zalunci bashi da zaluncin sa wato duk abin da mutum yayi fa Allah madaukakin sarki ya sanya masu rubutu suna rubutawa idan dai daina su rubuta idan rashin daina su rubuta na tashin kiyama za ka masa littafin sa aje masa a gaban sa a ce masa iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba shi da kansa zai karanta kayan sa ko shugaba kuma bi kowa za a yi masa wannan to bashi da wata rana kai wannan abin da ake maka na zalunci Allah madaukakin sarki lada yake tattalan maka wanda zaka same shi a bilisin Allah in Allah da idan aka ji lahira so da ka me kai kuma ka rin karge masa alaki duk zagin da aka yi shugaba ka tsine masa albarka kuma kai masa abu ladan ka ya dauka fa a bashi duk zalunci ku dai maka so da ka kana yi shi ma yana kana zaluntar sa yana zalunta ka kai kuma kana zagin sa to ana yin 50-50 kenan ya zalunce ka yana karuwan sha ka zauna majalisa ka tsine masa albarka ka ce tsohon banza ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza wallahi wannan zagin da kai masa sai an cire ladan ka an bashi wallahi ya hana ka abin da ya kamata a ce ka samu kai kuma ka je ka zage shi shikenan kun yi balance Allah ya kyauta wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi saboda kuma iya bakin mu gaskiya wa ani ibn abbas radhiyallahu anhuma an karbo wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas radhiyallahu Allah ta'ala tabbata a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man kariha min amirihi shay'an wanda duk yaki wani abu daga shugabansa shugaba yake yin abin da shi yake ganin ba daidai bane baya so falyasbir yayi hakuri fa innahu saboda yadda al'amarin yake man kharaja min as-sultani shibran wanda ya fita daga yau shugaba da a gurgurdan dami daya ka fita kai bore gurgurdan dami daya wa shugaba mata mitatan jahiliyatan ni ba ni ba wannan kar din naku da akwai nam ba shi bane ko to magani nam wala ai ba zai abin da mashal fa innahu laysa ahadun minan nas saboda yadda al'amari yake shine babu wani daga cikin mutane ko kharaja min as-sultani shibran ko yawa shikenan zai fita daga da'a shugaba gurgurdan dami daya matami haka ne matami ta tan jahiliyyata to ayi aka kuma magana bata bada ma'ana ba nam famata alaihi ko yawa famata alaihi sannan kuma ya mutu akan haka akan rashin yi wa shugaba biyayya mata mitatan jahiliyatar ya mutu mutuwa irin ta jahiliya mutuwa irin ta jahiliya mun yi bayani satin da ya gabata ko maka ce amma dai mutum ya mutu akan rashin addini gaba daya ko kuma mutum ya mutu akan mutuwa ta fauba lokacin da babu shugabanci ba rashin kowane irin shugabanci wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi na gaba وعن ابي بكره رضي الله عنه ان كتبوا daga sahabi abi bakra yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi
naji yana cewa ya kulu yana cewa man ahana sultana, wanda ya wulakanta shugaba ko ya tozarta shugaba ta hanyar zagi ko cin mutunci ko bakan magana ko kage ko ya zuga wasu a masa bore ko tawaye, ahanahu Allah. Sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ce ahanahu Allah. To imma dai jumla ce khabariya imma insha'iya, imma abin da take nufi shi ma Allah ya wulakanta shi ko kuma ahanahu Allah Allah zai wulakanta shi. To kowanne ka fassara wanne ne ba wanne ne ba, duk mutumin da ya wulakanta shugaba Allah madaukakin sarki shi ma ya wulakanta shi, duk mutumin da ya wulakanta shugaba Allah zai wulakanta shi, wanne ne ba wanne ne ba. To kun ga ɗaya daga cikin hadarin halin da muke ciki yanzu, kusan duk inda ka zauna a majalisu zaka ga babu abin da ake tattaunawa. Idan aka hira awa ɗaya insha Allah ta'ala za ka ga wajen minti 30 an yi tuni akan shugabanni, kuma ba magana ce da aiki ta arziki ko yabo ko abin da kama da haka ba, a galibi zagi ne, suka ne, cin mutunci ne da sauransu. Ga abubuwan da suke faruwa a gidan rediyo, a je a ba mutum kuɗi ya shiga gidan rediyo ya zagi wancan ya ciye wancan mutunci, wannan shine hanyar da yake bi ya samu kuɗi ya je dinka kaya ya sayo iyalinsa kaza ya kai yayinsa makaranta da sauransu, irin wannan hanyar da muke ciki. Bayan kasancewa hanya haramun ce ga kuma irin allakin da Allah madaukakin sarki ta dan masa wanda yake jiransa. So da ka bakiya da hadari kwarai daga cikin uwan mu kula da abin da suke fitowa daga cikin bakunan mu, ka san abin da zaka faɗa, duk abin da in ka faɗa ba shi da amfani mai amfanin faɗe shi. Idan ka zo na maka tattauna ni da kai cewa akan shugaba ba shi da kirki, to kuma sai me wannan amfanin mai zai, ba shi da amfani. Malamai suka ce abin da yafi dacewa idan kana da damar da zaka yi shugaba nasiha ka je ka same shi ka mai nasiha, shine abin da yafi dacewa. Ba mun karanta an wajen ba laifi bane mutum ya je shiga wajen shugaba ya mai nasiha, ba laifi bane. Abinda ba so shine mutum ya shiga wajen shugaba dan wata bukata ta kansa ya je bara kuma wala ko abin da kama da ka, amma ka je ka kai kukan wani abu wanda yake damun al'umma ku shikenan kai daidai. Annabi Musa alayhi salam ya shiga fada Fir'auna, Allah madaukakin sarki ya tura shi ce idhhaba ila Fir'auna innahu dagha, kamar yadda muka samu wasu daga cikin sahabbai suna shiga wajen wasu daga cikin sarakuna su je su musu wa'azi. Amma galibi fito na shugabanni ma da zagin su ko abin da ya kama da ka, wannan duk ba manhaji bane na Ahlus Sunna. Idan mutum bai iya shugaba nasiha shi da shi ba, to fitowa ka faɗa din ba shi da amfani. Allah ya samu dace. Malai ce rawu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun, Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi ya ce kuma hadisi ne da yake hasan. Malai ce wa fil babi ahadithun kathiratun, a cikin wannan babi da yake bayani game da wajabcin yi wa shugabanni biyayya akwai hadisai kathiratun masu yawa, fi sahihi a cikin sahih al-bukhari, wa qad sabaqa ba'dahu fi abwabin, wasu daga cikin su sun gabata a cikin wasu babubuka. Wani littafi da na ishara zuwa gare shi dazu, littafin sharh aqidat at-tahawiyya na ibn abi al-izz al-hanafi, a daidai inda ya bayani akan wala nara al-khuruj ala immati al-muslimina, ba ma ganin Ahlus Sunna ba sa ganin dacewar yin fito na fito da shugabannin musulmi. To a daidai inda zai sharhi nan wannan gabar ya kawo hadisai da dama, wasu mun karanta su, ana wasu ba mu karanta su ba. Wanda yake son karin bayani zai iya kuma shi littafi ya duba domin ya samu wasu karin fa'idoji da suke ciki. Babi na gaba, babun nahyi an su'alil imarati, wannan kuma babi zai mana bayani ne game da hani game da tambayar shugabanci, neman shugabanci. Ina fata an fahimta. Wa ikhtiyari tarkil wilayati, da kuma mutum ya zaɓi barin shugabanci, idza lam yata'ayyan ko yata'ayyan alaihi, idan ba shugabancin ya zama wajibi a kansa ba, abu ne da dole sai shi zai iya yi. To wannan babu yadda mutum iya sai ya je ya shiga ya yi domin kada abu wajen ya lalace. Au tada'a hajatan ilayhi, ko kuma buƙata ta bayu izuwa shi ne zai iya abin, sai a zo a kira shi a ɗora shi akai domin aikin ya tafi yadda ya kamata. To a shari'a ta addinin musulunci a ka'ida neman shugabanci ba abu ne mai kyau ba. Mutum ya ce ku naɗa ni a kaza, ku bani a naɗa ni a matsayin hakimi ko dagaci ko mai unguwa ko kansila ko shugaba ko abin da ya kama da haka, addinin musulunci baya san wannan. Wasu malamai suna kawo kissar Annabi Yusuf su ce babu laifi. Allah madaukakin sarki ya hikaito mana kissar Annabi Yusuf
wanda da ƙarshe lokacin da aka fito da shi daga kurku kurkuku da wannan shugaba ya kirawo shi annabi sun me yace masa ij'alni ala khaza'inil ard ko sai yace masa inni hafizun alim annabi sun yake yace masa ij'alni ala khaza'inil ard ka sanya ni a matsayin shugaban da zan kula da taskokin ƙasa ya kasance ni ne mai kula da taskokin dukiyar ƙasa gaba daya amma sai bashi dalili yace inni hafizun na farko ni mai amana ne mai kiyayewa ne sannan kuma alimin ina da sani game da abin da za a dora ni akan sa sannan ga kissar annabi Sulaiman da ƙarshe shi ma yake cewa rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah kai min baiwar wani mulki wanda kada wanda bai dace ga wani na ba a bayana to sai malamai suka ce ai ga annaban Allah su roki shugabanci to babu laifi mu yanzu idan mutun ya dace roki shugabanci to amsar da malamai suka ba su shine suka ce abu na farko dai abin da ya kamata mu fahimta shine waccan tambaya ta annabi Sulaiman da wannan tambaya ta annabi Yusuf dukkanin su shar'u man qablana ne shine shari'ar annaban da suka gabata ne shari'ar annaban da suka gabata idan ta sukaro da shari'ar mu kuwa za a je ta su ne a dauta mu ina fatan fahimta saboda zuwan manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi daga lokacin shari'a kowanne annabi ta isfaya ina fatan fahimta sai shari'a su tsira da aminci su kara tabbata a gare shi to duk shari'ar da ta zo ta cikaro da shari'a annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ba za a yi amfani da ita ba sannan abu na biyu da aka dauka kowanne ɗaya daga cikin waɗannan guda biyun annabawa daga cikin annabawan Allah manzo ne daga cikin manzannin Allah ma'asumi ne Allah ya tsare shi daga me daga saba masa duk san zuciyar da ake tsammani zai faru ga shugaba ko zarmiya da handama da babakere shi ba zai same shi ba saboda Allah ya tsare kayansa ina fatan fahimta yawa sannan kuma idan ka duba ƙarshen abin da annabi Yusuf ya faɗa shine inni hafizun alim ni mai kiyayewa ne sannan kuma masani ne game da abu yanzu shugabannin da suke tambaya a dora su akan abu kaza shin suna da irin wannan siffa ta annabi Yusuf suna da ita to shine sai malamai suka ce idan ya kasance shugabanci ana samun sa ne dole ta hanyar tambaya ko mutum ya rubuta takarda ko abin da ya kama da haka to idan mutum bai cancanta ba ya rubuta to kai tsaye ya shiga cikin wannan hadisin da za mu karanta insha Allah ta'ala kai tsaye ya shiga amma idan mutum ya san yana da ahaliya ta ya shiga ya san zai iya ya cancanta to wasu daga cikin malamai suna gani babu laifi zai iya tambaya Allah ya samu dace قال الله تعالى الله مدوكين سركي يتي تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين الله يكي سوى تلك الدار الاخره وانشانك جدا لاهره معنى الجنه كنن نجعلها منا سنيا شيني منا بعد شيني للذين لا يريدون علوا في الارض ga waɗanda ba sa nufatar ɗaukaka da ɗagawa da ji da isa ga wasu mutane fil ardi a doron ƙasa wala fasadin sannan kuma ba sa nufatar ɓarna a doron ƙasa sai Allah ya ce wal aqibatu kyakkyawan ƙarshe lil muttaqina tana tabbata ne ga masu tsoron Allah hadisi na farko an abi sa'idin abdurrahman ibni samura an karɓo daga abu sa'id sunan shi na gaskiya shine abdurrahman ibni samura ɗaya daga cikin sabon annabi صلى الله عليه وسلم قال يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زن الله تعالى أمنتم الله تعالى تبت أغريش يتي دني يا عبد الرحمن بن سمرة ياك عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة لا تسأل الإمارة كذا كتم بيشو قبنتي وانا فسحابا أن بني تعالى أمنتم تعالى تبت أغريش ما زن الله كي مسحك لا تسأل الإمارة kada ka tambaye shugabanci yanzu kai da kake tambaye shugabanci a yanzu kai da kake fitowa ka ce a zabe ni na dace shin nagartarka da kwalitinka sun kai nagarta Abdurrahman dan Samura amma manzon Allah ya kalle shi ya ce masa la tasalil imarata kada ka tambaye shugabanci to bari ku ji dalilin da annabi ya bashi sai ya ce masa fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin saboda kai idan aka baka shugabanci ba tare da ka tambaya ba wa'inta alaiha sai a taimake ka akan ta za a taimake ka akan wannan shugabanci wa zai taimake ka Allah madaukakin sarki wa in uqitaha an mas'alatin amma idan aka baka shugabanci akan tambaya tambaya kai nema kai shiga kai ka fita kaje ka dawo ka bada kudi aka zabe ka wukilta ilaiha sai manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ce za a jingina ka zuwa gare ta za a baka da dabaraka da wayanka kaje ka san yadda zaka duk abin da zaka dauko duk dabaraka da wayanka sai kaga mai kana yi sai ga ya rushe sai kaga mai tattara masu baka shawara an baka shawara akan za a yi abu kaza ka samu consultant ka samu waye an zo an gama ana yi sai ku kunye filin gaba ɗaya abin ya kiwo so da Allah ya zari hannunsa da baraka ce sai ka gama tsawa ka gama kaiwa makura wajen tunaninka akan me za ka yi akan abu kaza da ka yi sai ka ga ka faɗi so da an baka da dabaraka to da halin da muke ciki yanzu kenan tsakani da Allah yanzu shiga wannan mahalin da suke ciki muke nan so da galibinsu Allah madaukakin sarki ya basu ne da kansu ya zari hannunsa saboda kowane shugaba sai ka ja shiga gidan rediyo ya ce ai mutane ne suka ce wallahi sai na fito ba haka ba ne wasu ba saboda tsaba iya haɗa drama da wasan wasu sai a ce wai mutane har kuka suke saboda bai fito ba sai wallahi mutane suka zo su kofa gida na sana cewa wallahi sai na fito to ni kuma sai na amsa kiransu sai ya amsa kiran kansa da kansa dai to waye je ce fito to da abin da yake faruwa kenan kai kaga kana bukata su bada ana samun duniya duniyar nan da ake samu ita ka biyo wallahi galibi duniya suke biyowa wallahi wa rabbil ka'aba galibi duniya ne suke biyowa duniya ake samu a cikin shugabancin yanzu sai ka zanta sai ka biyo da kaje ka samu shugabanci kuma sai Allah ya zara nan sai ya barka shi yasa sai kaga duk wani abu mai albarka mai amfani mutum ba zai yi ba amma duk wani abu da za a ce lancin ne ko kaza sai mutum ya je ya kudi da yawa ya bayar a siye motoci a raba wasu daban wanda ba su cancanta ba a sai kaza haka har a gama shugabancin haka ne sai mutum ya gama shugabancin gaba ɗaya kaf ya dawo zauna akan kujera wasu ya rinka tunani wai me yasa yi abu kaza da abu kaza ne wai abu kaza da abu kaza wai da anya da hankalin sai yi shi kuwa kaf bayan ya gama shugabancin yanzu babu lokacin kuma da a kuma a gyara yanzu babu ya riga ya sauka yanzu me dalili Allah madaukakin sarki ya jingina ka da kanka ya barka da kanka kai in zaka iya wai zai iya ba tare da taimakon Allah ba babu to gaba ɗaya halin da muke ciki ke annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi cewa idza halafta ala yamini idan kai wata rantsuwa fara'aita ghairaha khairan minha sai kaga abinda kai rantsuwar akan sa to kishiyarsa shine fa alkhairi sama da rantsuwar da kai fa'atil ladhi huwa khairun to kazo da abinda yafi alkhairi wa kaffirin ayyaminika kai kafara game da rantsuwarka abin nufi idan kai rantsuwa game da wani abu kace wallahi sai nayi abu kaza to sai kaga rashin yin wannan abin shi yafi alkhairi sama da yinsa to abinda addini ya ce maka shine sai ka bar wannan abin kada ka aikata shi sai kai abin da yafi alkhairi daga baya kuma sai ka zo kai kafara rantsuwarka ina fatan fahimci abin ko yawa yadda al'amari yake shine ita rantsuwa da ake mata kafara ita ce rantsuwar da mutum yayi akan abin da zai yi a gaba ko kuma akan abin da mutum ba zai ba a gaba ita ce rantsuwar da ake mata kafara wallahi sai nayi abu kaza wallahi ba zan yi abu kaza ba idan ba kai ba za ka yi kafara idan ka yi a can kuma za ka yi kafara amma rantsuwar da mutum yayi akan abin da ya wuce mutum ba zai wannan ba a mata kafara shi yasa mun sha bayani a gurare da dama ita rantsuwa kamar yadda muka sani kala uku ce akwai rantsuwar da suke ce mata yaminul ghamus akwai yaminul lagwi akwai yaminul munaqada ita yaminul lagwi ita ce rantsuwa ya sashiyar rantsuwa wacce mutum yake sata a cikin zancen sa ne da kullum la wallahi bala wallahi kamar yadda na Aisha ta fassara ma'ana irin hirar da muke ta yau da kullum ai wallahi abu kaza irin wannan rantsuwar ita wannan rantsuwa abinda malamai suka ce shine ba a santi sai mutum ya daina amma ba a mata kafara akwai yaminul ghamus ita kuma yaminul ghamus ita ce rantsuwar da mutum zai yi ya san ƙarya ne yayi ta ne dan ya karɓi wani haƙƙi na musulmi ya san ƙarya ne amma dan a bashi wani abin da ba nashi ba zai rantse wallahi abu kaza na wani kuma ba nashi ba wallahi nayi abu kaza a lokaci kaza kuma bai ba dan ya cutar da wani to irin wannan rantsuwar ita malamai suka ce girman laifinta ta hatsarinta ya fi ƙarfi a mata kafara ba a mata kafara an ce mata yaminul ghamus ne annaha ghammasa sahibaha fi nar saboda tana dilmiya ma'abocinta a cikin wutar jahannama can tsakiya wanda ga ba mu dauke ta da daraja ba kwata kwata wai an ce ma har wasu ake samu a kotu kawai masu ba da shaidar zira su suna gefe idan ka je kotu ana so ai ma shaida sai ka leka ina masu shaidar zira ga mana sai a zo a yi ciniki wallahi haka aka ce a zo a yi ciniki ka san fa kiss ɗinka mai haɗari ne fa saboda haka sai ka ƙara wallahi sai ya ƙara shi kuma sai zai tsaya a gaban Ali ya ɗaga hannu na rantse da Allah ni wane na an yi kaza ya faɗa ya fito ya je kashe abin da aka bashi Allah kyauta to rantsuwar da ake kafara ita ce rantsuwar da mutun yayi ita ce minal munaqada mutun ya ce wallahi sai nayi abu kaza to idan mutun bai samu damar yin wannan abin ba akwai kafara akan sa ko kuma mutun ya ce wallahi bazan yi abu kaza ba idan ka aikata wannan abin sai ga kafara akan shi kafara rantsuwa kuma ana yin ta ne ko dai mutun ya ciyar da mutun 10 ko kuma mutun ya tufatar da mutun 10 idan ba za ka yi waɗannan abubuwa guda biyu su waɗannan abubuwa guda biyu an baka su ne a matsayin zabi ko kai wancan ko kai wannan idan ba za ka iya ɗaya daga cikinsu ba to sai ka sako zuwa abu na biyu shine sai kai azumi na kwana uku sai kai azumi na kwana uku shi azumin ana yin sa ne idan ka kasa waɗancan ba wai zabi bane aka ce galibi kamar yadda na sha bayani cewa idan mutum ya rantsa kawai sai ya ce shi azumi zai kuskure ne mu kalli ayar da ke Allah ma dauke sarki cewa yi fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba kaga sai da aga wannan su wannan aw littakhir dan an bada zabi ne is optional arshe kuma sai Allah ya ce mai famallam yajid fasiyamu thalathati ayyamin wanda bai samu wancan ba to sai azumin kwana uku sai Allah ya ce zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wannan shine kafara ta rantsuwa ku idan kuka rantsi to haka al'abarin yake Allah barkan sarki ya samu dace muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa annabi dharrin radiyallahu anhu qala an karbo daga abu dharr yarda Allah ya tabbata a gare shi yace qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam manzon Allah tsira da aminci ya tabbata a gare shi yace da ni ya aba dharrin ya kai abu dharr araka da'ifan annabi sai da Abu Dharr ina gani kana da rauni Abu Dharr wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi kuma hakika ina so maka irin abinda nake so kaina abinda bazan so ya same ni ba bazan so ya same ka ba Abu Dharr la ta amaranna ala ithnaini wa la tawallayanna ma la yatini annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada ka sake kai shugabanci kai jagoranci akan mutum biyu a hada mutum biyu a ce kai ne shugaban su kada kai wannan ya mutum uku ba ya mutum hudu ya mutum biyar ya mutum goma ya mutum dari ya mutum dubu mutum biyu manzon Allah ya ce da Abu Dharr dukkanin mutanen yanzu gaba ɗaya kaf ba tsoki maka kowa ba dukkanin su Abu Dharr ya fi su nagarta dukkanin su Abu Dharr mutum ne mai gaskiya wannan raunin da annabi ya ce Abu Dharr yana da shi ba farauni ne irin nan ba a ce wa mutum ba shi da gaskiya ha'inci babu shi kwata-kwata rauni ne zuhudi ne da shi da yawa shi gudun duniyarsa ne ta yi yawa ina fatan fahimta dan shi yana Abu Dharr yana gani cewa idan mutum ya samu abin idan mutum ya samu dukiya ya aje abin da zai ci to haramun ne ya kwana da wani abin a aljihunsa duk sai ka fito da shi ka saraka da shi shi sai lokacin Muawiya Ashab Muawiya yana a matsayin gwamnan sayyidina Uthman Ashab idan ya bada fatawa sayyidina Abu Dharr shi ma malami ne ga dalibansa sai ba da fatawa sai wuri ya ce ba haka bane duk wanda ya kwana da sai biyar a gidansa dan wuta ne sai Allah ya kama shi to haka ba auya rubuta takarda kawai sai na Usman ya kawo ƙara cewa Abu Dharr fa yana rikita masa mutane Abu Dharr sayyidina Usman ya sa aka dauko shi daga garin Sham daga Sham aka dawo da shi garin Madina aka dawo da shi Madina amma ya ci gaba da fatawa ba ta tsaya ba ci gaba da fatawa irin wannan fatawar tasa sai da sayyidina Usman ya dauke shi ya ta kai shi can wani kauye can bayan gari shi kadai shi sa lokacin da aka yakin Tabuka ana zaune an yada zango daga nesa sai aka hango wani mutum kurarsa can daga nesa alamu wani mutum ya to babu wanda ya gane kowa ne sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kun Abu Dharr zama Abu Dharr yana karasuwa ko sai sabi sai ga Abu Dharr bai ce rasulullahi ai shine kuwa sai manzon Allah ya rahimallahu Abu Dharr yamshi wahadahu wa yamutu wahadahu wa yub'athu wahadahu Allah ya tsaka Abu Dharr gashi ne yana tafiya shi kadai zai mutu kuma shi kadai zai tashi shi shi sai lokacin da sayyidina Usman ya kuma da shi wancan gari wancan unguwa ta Rabza shi kadai ne daga shi sai matan sa ya yansa lokacin da mutuwa ta zo masa suna kuka sai ce wasu yadda zama ku shine idan na mutu ku yi mun wanka ku sanar da kafa ni ku dauke ni ku kai ni bakin hanya duk tawagar da kuka fara gani ku ga musu ni ne sai kasance tawagar da suka fara gani ku shine sai na Abdullahi dan Mas'ud da shi da wasu mutane suka ya tambaye su waye wannan suka ce masa ai Abu Dharr ne nan da nan ya sa kuka ya dauke shi je masa sallah kuma je ya binne shi da hannunsa to Abu Dharr ba wai rashin amana ne manzon Allah ya ce masa ba ifi bane wannan abin nasa ne shi ya dan tsanin sa ne ya yawa saboda abin da ya kamata a ci mutane sun samu ne walwala idan ya shugabanci ba su samu ba ina fata mun fahimta ba wai ci yake ba shi ba wannan bane kwata kwata ba wannan bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa kada ya shugabanci tsakanin mutum biyu wala tawallayan da mala yatim sannan kuma kada ka jibinci dukiyar maraya kada ka sake ka jibinci dukiyar maraya ba kai babu ita saboda dukiyar maraya dukiya ce mai hatsari guba ce haka annabi tsira haka manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara waɗanda suke cin dukiyar maraya da zalunci sai Allah ya ce kamar wuta suke ci a cikin cikin su guba ce wallahi wanda zai mai da komai ba wani maburi yake ya kasance an mutu an ba masa dukiyar maraya sai ga wani ya haukanta ya yi gurbi ciki a cikin saboda kananan yaran ba su taso ba da suka taso kuma sai zari musu ido ya ce shi ya abin da aka ba masa kenan dan dauko wani abu ya ba su to wallahi ya sani wuta yake ci sai Allah madaukakin sarki ya kama shi wannan hadisi rawahu Muslim Imam Muslim ne rawaito wannan hadisi wa anhu qala qultu ya rasulullah Abu Dharr ya ce nace ya manzon Allah ala tasta'miluni balaka bani shugabanci ba ya manzon Allah fa daraba bi yadihi ala mankibi sai annabi ya dauki hannunsa mai albarka yadda kika fada ta kuma qala sanne yace ya Abu Dharr ya kai Abu Dharr innaka dha'ifun hakika kai mai rauni ne wa innaha amanatun hakika ita wannan shugabanci da kake gani amana ce wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamatun ita kuma wannan shugabanci ranar tashin kiyama taɓewa ne da kuma nadama illa man akhadha bi haqqiha sai wanda ya karbe ta da haƙinta ya cancanta a bashi aka bashi wa addallazi alaihi fiha sannan kuma ya bada abin da yake kansa na haƙin nan daga shugabanci ya sauke abin da ya kamata ya sauke ya bada shugabancin nan yadda ya kamata bai kauce ba rawahu Muslim Imam Muslim rawaito wannan hadisi hadisi na ƙarshe an Abi Hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abu Hurairah yarda Allah ta tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala yace innakum satahrisuna ala al-imarati hakika ku zai za ku dawo daga baya kuna kwadayin shugabanci wannan yace sai na zama kaza wannan yace sai an bani kaza wannan yace sai an nada ni kaza wa satakunu nadamatun yawm al-qiyamati manzon Allah yace wanda kuma shugabancin na ta kasance muku nadama ranar tashin kiyama wannan hadisi rahul bukhari imam al bukhari ya fitar da shi wannan sune abin da suka sauka daga cikin abin da zamu karanta yau insha Allah ta'ala sai kuma sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu wanda yana cewa salamu Allah ya gafarta malam to yanzu a yanayin da muke ciki yana daga cikin bujire musu mu ki zabar su tunda mu a Najeriya muna tabbatar da shugaba ne ta hanyar zabe baya dacewa mutum ya ki yin zabe zabe abu ne da ya kamata a ce mutum ya je ya yi shi tunda ta wannan hanya ake zabar ake tabbatar da shugabanci wato abin da ya kamata mu fahimta shine dole ne al'umma ba su zama haka babu shugabanci ba dole sai an samar da shugabanci to shugabancin dai za ku ga dole a tsakanin wanda za a tsayar akwai wanda ya danfi dama-dama to wanda ya fi dama-dama din wanda ake masa kyakkyawan zai to dole ne ka je ka tabbatar da shi domin a samu wancan idan ko ba haka ba ka bari aka je aka zaɓi wancan to kai ma Allah zai tambaye ka Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله